الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wulidan gine yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 6 ga watan Juma'a al-Ula 6 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Sulamul Usul ila mabahis ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wale fi idan na tambayoyi suka yi gabata na'am kamar me
ya tunda dinga yin da albar ko ta adda abin dinga yin da Allah zai taimake ki
tambaya kake dangane da cewa wasu hanyoyi mutum zai bi Allah ya sanya albarka a cikin lokacin sa to shi samun albarka ta lokaci hanyoyi ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wato ya shar'anta mana saboda shi lokaci abu ne wanda yake mai tsada musamman ga rayuwa ta mumini domin hannun jarin mumini kamar yadda malamai suke faɗa wato shine lokaci kuma kamar yadda larabawa suke faɗa game da muhimmancin lokaci suke cewa alwaqtu kasayf shi lokaci tamkar takobi ne in har kai baka yanke shi ba to shi zai yanke ka ma'ana in baka sare lokacinka da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai to lokacin zai zo ya wuce ba tare da kare banci komai game da shi saboda kimar lokaci da muhimmancin sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yayin rantsuwa da shi a cikin Al-Qur'ani kamar yadda ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul Asr Ubangiji ta'ala na faɗa wal Asr yake fada yake cewa ina rantsuwa da zamani idan aka ce zamani shine duk abinda wato ke gudana a cikin shi game da ayyuka na yayin adam tare da cewa wasu malamai sun fassara al-asr anan wato shine lokaci wanda yake na sallar al-asr amma in aka ce al-asr abinda ake nufi zamani gaba daya ka'ida kwa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai taba rantsewa da wani da wata halitta daga cikin halittunsa face sai dan ya nuna mana muhimmancin wannan halitta da kimarta da martabarta a gunsa to dan haka ribantar lokaci a samu albarka a cikin lokaci shine sarrafa lokaci akan ayyuka waɗanda suke na ƙwarai waɗanda za su amfani mutum a makomarsa gobe kiyama dan shi duk abin da zaka sarrafa na lokacin ka to kai kokari ka ribanci wannan lokaci farko dai ga abin da ya shafi addininka sannan ko abin da ya shafi rayuwarka ta duniya akan abubuwan da Allah ya halitta, amma barin lokaci ya zo ya wuce ba tare da kari bance shi game da amfani na addini ko amfani na rayuwa, wannan asara ce wadda take mai girma. Don haka mumini ake buƙatar ya tsaya ya ma kansa ƙididdiga sa'o'in da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya baka tun daga hudowar rana, ko kuma mu ce tun daga wayuwar gari shine ketowa alfijir har akai lokacin da zaka kwanta. To ka tsaya ka yi lissafi, ka yi ƙididdiga game da lokacin ka karkasa shi, wani ɓangaren ka sarrafa shi wajen bautar Ubangijinka, domin ita ce asalin samar da kai a duran ƙasa. Sannan wani kaso daga cikin lokacin ka yi ƙoƙari ka sarrafa shi a kan abin da zai dawo kanka na amfanin rayuwa. Don haka dai a taƙaice, mutum shi yake ƙoƙari ya tsara lokacinsa, sannan kuma ya yi ta'addu'a a kan cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya taimaka masa a kan sarrafa lokacinsa a kan abin da zai amfane shi a makomarsa lahira ko kuma a rayuwarsa ta duniya. Wani sani mutum ne zaran ya yi sallama kawai sai ya kusa kai cikin gida ba tare da neman izini ba. Wannan abin da za a yi sai a fahimtar da shi karantarwa ta addini. In ka yi sallama, an karɓi sallama, baya halatta ka kusa kai ka shiga gidan da ba naka ba sai ka nemi izini. In ka nemi izinin ma baya halatta ka shiga sai in an baka izinin shiga. Wanda nassi ne na Alƙur'ani, Ubangiji ta'ala na haninmu mu shiga gidan da ba namu ba bayan sallama sai mun nemi izini. Ayar na cikin suratul Nur, faɗar Allah Subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, kada ku shiga gidan da ba gidanku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ubangiji ta'ala yace sai kun nemi izini kun yi sallama ga masu gida. An gane ko? Alwawu huna la taqtadi tartib, wau anan ba ta fa'idantar da bibiyar juna, cewa kaza bayan kaza, na cewa sai ka nemi izini sannan ka yi sallama. A farko sallama ake yi, bayan an karɓi sallama sannan mutum ya nemi izini. Da ya ce hatta tasta'nisu, sai kun nemi izini, watu sallimu ala ahliha, ku yi sallama ga masu gidan. Sallamar ita take gabatar neman izini. Izinin kuma mutum yakan nema su uku. Bayan an karɓi sallama za ka nemi izini ɗaya na ban ɗaya so uku. In an ce ka shigo ka shiga, idan an ce a'a ba dama, to abinda za ka yi sai ka shirya baya. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yarda, wata rana ya tafi gidan Umar, Allah ya ƙara masa yarda, bayan ya yi sallama an karɓi sallamarsa, Abu Musa ya nemi izini, ba a ba shi izini ba, sai da ya nemi wannan izini so uku. Da ya kai ƙarshen izini, neman izini na karo uku, na uku da ba a ba shi izini ba, sai ya juya ya tafi ya sa. Umar Allah ya ƙara masa yarda, da ya fito sai ya ga ba Musa, ba Abu Musa babu alamarsa. Umar sai ya sa aka bi bayan sa, ya ce a dawo da shi. Aka je aka faɗa masa, aka ce Umar na kira. Abu Musa ya dawo. A lokacin da ya dawo, Umar sai ya ce masa, kaka ka koma bayan an karɓi sallama. Abu Musa sai ya ce, haka annabinmu ya karantar da mu, idan mun zo gidan da ba namu ba mun yi sallama, ya ce mu nemi izini so uku, in har ba a ba mu ba to mu juya mu shiga sha'anin. Ya ce don haka na nemi izini so uku, ba a ba ni izini ba, kenan dole in shiga sha'anina. A lokacin nan Umar Allah ya ƙara masa yarda, ya ci kwalarsa kamar yanda ake fada a Hausa. An gane ku? Umar ya cakuye shi ya ce masa, lalle ne ka zo mu da shaida wanda zai tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada haka. Umar ya ce ko kuma in tara ma gajiya. A lokacin nan Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ya koma yana shishika, ya tafi wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina, ya tambayi ma'abuta wannan majalisi, ya ce ina muku magiya, ina haɗa ku da Ubangijin da ya halicce ku, shin a cikin ku ba wanda ya taɓa jin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa in ka je gidan da ba naka ba kai sallama an karɓi sallama, in ka nemi izini so uku ba a baka izini ba cewa ka shiga sha'aninka? Suka ce masa, wallahi gaba ɗayan mu anan kowa ya ji wannan sunna, gaba ɗayan mu mun kiyaye ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to kun ji, kun ji, na je gidan Umar na yi sallama, na nemi izini so uku ba a bani izini ba, na shiga sha'anina. Umar ya sa an dawo da ni kuma ya ci kwalata, ya ce dole sai na zo masa da shaida, in ban zo masa da shaida zai doke ni. Suka ce to dan haka wanda ya fi kowa yarinta a cikinmu shi zai tashi ya je ya zame maka shaida. A lokacin nan suka tada Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ya tafi wajen Umar ya ce masa, wallahi tabbas, ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gidan da ba naka ba idan ka yi sallama aka karɓi sallama ka nemi izini so uku ba a baka izini ba ka juya ka shiga sha'aninka. Umar ya waiwayo ga Abu Musa ya ce, ya kai Aba Musa, ya ce ba ina tuhumar ka ba ne ba cewa za ka kaga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai faɗa ba. Ya ce ina famar in tushe wata kafa ta ɓanna, kada zamani ya yi zamani wani ya fito ya ce manzon Allah ya ce kaza, alhali bai faɗa ba, amma ba dan ina tuhumar ka ba. An gane ku? To dan haka anan duk wanda ya jahilci wannan karantarwa, wanda da zaran ya yi sallama kai tsaye kafin ya nemi izini a bashi izini ya kutsa kai cikin gida, sai a karantar da shi a ce masa, ba haka musulunci bai tsara mana. Musulunci addini ne wanda yake mai tsada na tsara ma jama'a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Abinda musulunci ya tsara, duk gidan da ba naka ba in ka yi sallama to baya halatta ka kutsa kai sai ka nemi izini. In an ce ka shigo, ka shigo. Idan aka ce kar ka shiga to kada ka samu damuwa, shiga sha'aninka, wani lokaci ka sake dawowa, mai yiwuwa a baka izini in a yanzu ba a baka ba. Haka Allah ya faɗa, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Idan an ce ku koma, Ubangiji Ta'ala ya ce ku koma, wannan komawa ita ce mafi tsarkaka gare ku, ma'ana ba za ku da wani laifi ba na kutsa kai cikin gidan da ba naku ba. An gane ku? Kenan a nan cikin hikima da siyasa mai yin haka za a karantar da shi, a nuna masa cewa bayan sallama mutum sai ya nemi izini. Karin fa'ida, neman izinin kuma za ka ambaci kanka da sunan da aka sanka a wannan gida. An gane ko? Ba ni ne wani ba, a'a, ni ne wani, in ma sunanka ko lakabinka ko sunanka da sunan mahaifinka, in kana da wata sana'a wadda aka fi saninka da ita ka danganta kanka, ni ne wani mai kaza, ba haka ba kawai ni ne. Ka ambata kanka da abinda aka sanka, in an ce ka shigo, ka shigo. Idan aka ce a'a, ko kuma ka dan dakata ka dakata, in aka ce koma ba yanzu ba, to ka juya ka shiga sha'aninka kar ka samu damuwa. Kaka ta wajen uba? Ba maganar malamai ba. Abubakar ya gadar da kakanni guda biyu, ta wajen uwa da ta wajen uba. Kuma wani a majalisin shi ya tashi ya tabbatar masa cewa a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan rabon gado. Kakanni guda biyu da ta wajen uwa da ta wajen uba, gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su gado. a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala. Wato mun tsaya karshen wasu baitittika guda hudu, wanda baitikan malam ya zo da su domin tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala wata sifa daga cikin sifofinsa, sifar da ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani. Haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu sun wuce a lissafa. Wato ita ce sifa ta zance, wanda zance, yin zance sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala, zance kuma wanda ya dace da girmansa. Wanda zancen Allah subhanahu wataala zance ne wanda ya kunshi harfa da ma'ana, wanda kuma yana da sauti, sautin da ake ji kamar yadda ya jiyar Annabi Musa alaihi salam. Kamar yadda sifa ta zance mun yi bayani a baya, wato sifa ce wadda take ta kamala, ma'ana ta cika da batsewa ta ɓangaren matsayi wanda yake na daraja. Domin wanda yake da ikon yin zance bai zama daidai da wanda baya iya zance. Kamar a Hausa mu ce, da bebe da wanda ba bebe ba, ai ba dai bane ba. A Hausa in aka ce bebe wanda baya iya magana, in an yi faɗa yana ji, to amma shi ya faɗa a gane me ya faɗa, wannan ba a iya fahimta, bebe kenan wanda baya iya magana. In aka ce kurma a Hausa wanda baya ji, an gane ko? Wanda baya ji shine kurma, a Larabci shine ake kira al-asam, kenan wanda kwata-kwata baya ji. Amma idan aka ce al-abkam, wato shine wanda baya iya magana. To rashin iya magana sifa ce wadda take tattawaya da aibi da kaskanci. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala ya aibanta mutanen Annabi Musa alaihi salam, waɗanda suka riki maraki a matsayin cewa Allahnsu ne suna bauta masa. Ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa wannan maraki da suka maida shi Allah suna bauta masa bai dace ba a bauta masa. Me yasa? Saboda yana da tawaya da kasawa. Shine can cikin suratul A'raf Ubangiji ta'ala yake faɗa, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hudihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce mutanen Annabi Musa, wato sun maida maraki shine Allahnsu, wanda wannan maraki sun kera shi ne daga kayan kawa wanda suka aro, kamar yadda wani shaidani shine as-saniri, wanda shine ya kera musu wannan raƙumi. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Ubangiji ta'ala, an gane ku, kamar yadda ya faɗa a can cikin suratu Taha, shine ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar. Wannan maraki yana goda irin yanda maraki wanda yake na gaske yake goda. Idan aka ce khuwar, wato kuka wanda yake na saniya kenan, shine a Hausa ake kiran shi goda kenan. Ubangiji ta'ala ya ce alam yarau annahu la yukallimuhu, shin yanzu ba sa ganin cewa shi maraƙin la yukallimuhum baya iya musu zance? In sun masa faɗa bai isa ba ya maida musu abinda suka faɗa masa? Wala yahdihim sabila, kuma baya iya nuna musu tafarki wanda yake na ƙwarai? Ubangiji ta'ala ya ce ittakhadhu, bari dai kawai sun maida wannan maraƙi Allah suna bauta masa, wa kanu zalimin, Ubangiji ta'ala ya ce sun zamanto masu zaluntar kawunansu, domin sun tora ibada a mahallin da bata dace ba. Kaga anan zargi ne Ubangiji subhanahu wataala ya musu, ya aibanta su abinda suka rike shi a matsayin Allah baya magana. Kaga rashin iya magana wannan aibi ne da tawaya da koma ba da baya. haka a can cikin suratul baha ubangiji ta'ala yace afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala nafa'a shi yanzu ba sa ganin cewa maraƙin da suka rike shi a matsayin Allah suna bauta masa alla yarji'u ilaihim qawla ba sa ganin cewa baya iya maida musu fada in sun masa magana bai isa ba ya maida musu amsa ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كما بي اسبه يملك musu janyo wani amfani ko iji wani tsanani ko yayin shi haka kuma ibrahimu alaihi salam kamar yanda yake cikin suratul anbiya lokacin da jama'arsa suna tuhumar sa da cewa shi ya aikata ta'asa game da allolin su ya sassare su suka ce a zo da shi domin mun ji wani matashi yana aibanta su kafin wannan lokaci fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu ku zo da shi a gaban jama'a wataƙila sa shaida cewa shine ya aikata wannan ta'asa game da allolin ku lokacin da aka zo da ibrahimu alayhi salam suka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce ya kai ibrahim shin yanzu kai ne ka aikata wannan ta'asa da allolin mu ka sassara su Ibrahimu alaihi salam yace da su bal fa'alahu kabiruhum hadha yace a bani bane yace kabiruhum hadha babban su wannan wanda kuwa gagatari a rataye a jikin sa shine ya aikata wannan ta'asa da su Ibrahim yace fas'aluhum in kanu yadiku ku tambaye su in har suna magana za su gaya muku ni ne ko shi a lokacin nan ubangiji ta'ala yake cewa kun maluki su ala ru'usi laqad alimta ma ha'ula'i yadiku angani ku bayan da sun yi kokarin kamar za su fahimci gaskiya su fahimci inda aka sa gaba kai sai suka yi da baya suka dawo akan dugadugan su na kafirci wanda daman ba su bar shi ba suka ce laqad alimta suka ce ya kai ibrahim kai sani ma ha'ula'i yadiku wadannan allolin namu ba sa magana ibrahim yace da su to naji a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu yace yanzu dan tsabar rashin hankali da wauta kwarin ga bauta ma wani Allah wanda bai isa ba ya amfanar da ku da wani abu daidai da nisa kada zarra kuma bai isa ba ya cutar da ku in har ba ku bauta masa ba yace uffil lakum yace tur da ku wali ma ta'buduna min dunillahi Allah wadan duk wani abu da kuke bauta ma koma bayan ubangiji subhanahu wata'ala afala ta'qiluni yanzu ba ku hankaltar inda aka sa gaba cewa ibadar da kuke yi ba ku dora ta mahallan da ya dace da ita kaga anan kasancewar Ibrahimu alaihi salam yayi famar ya nuna musu gajiyawar allolin su da suke bauta musu cewa ba sa magana an gane ko fas'aluhum in kanu yadiku a karshe suka ce la qad alimta ma ha'ula'i yadiku to dan haka anan abin da muke so mu gane wato yin zance sifa ce ta kamala duk wata sifa ta kamala ubangiji subhanahu wata'ala shi yafi dacewa da ita duk wata sifa ta aibi da kaskanci da tawaya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da ita dan haka ubangiji ta'ala ba bebe bane ba ubangiji ta'ala mai zance ne zance wanda ya dace da girman sa yakan yi zance a duk lokacin da ya so kuma ya ji yadda wanda ya ga dama daga cikin bayin sa yayi zance a baya wani zancen sai nan gaba ma zai yi shi a yinin alkiyama kamar yadda duk bayani ya gabata ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai faɗa ga ƴan aljanna shin kuna buƙatar wani abu na dada muku ƴan aljanna su nuna gamsuwarsu game da ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu za su ce ya ubangijinmu shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba shin yanzu baka tsirar da mu daga gidan wuta ai wannan abin da kamana ma ya isa ubangiji ta'ala ya sake maimaita musu kuna buƙatar wani abu na dada muku su sake bashi wannan amsa manzo Allah yace ubangiji ta'ala sai ya yayi shamaki sai su ga zatin sa manzon Allah yace dan aljanna bai taba samun wata ni'ima da duk wani jin dadi a aljannan sama da ganin zatin Ubangiji ta'ala shine can Allah ya faɗa lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid kamar yanda ya faɗa lil ladina ahsanul husna wa ziyada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ziyada shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine anan malam yace kallama Musa abdahu taklima Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa bawansa takliman wato zantarwa an gane ku wato sai da aka karfafa wato zancen aka ce kallam yace kallama Musa abdahu taklima kamar yanda yace wa kallama Allahu Musa taklima kaga takliman anan maf'ulul mudlaq ne shi kuma an zo da shi ne domin karfafa zancen ma'ana Allah ya zantar da annabi Musa wato zantarwa haka kuma ya fada a cikin suratul a'raf walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo ga miqatin mu alƙawarin da Allah ya yi da shi da ya zo Ubangiji ta'ala ya ce wa kallamahu rabbuhu Ubangijin sa ya masa magana kuma annabi Musa yayi zancen Allah subhanahu wa ta'ala shine can Allah ya hakaito mana Allah ya faɗa masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri kafin haka Ubangiji ta'ala ya tattauna da shi to shine can Ubangiji ta'ala yake nuna mana manzanni gaba ɗayan su matsayin su na daraja wato ba a musu zubin goro ma'ana wani yafi wani daga cikin su kowane manzo daga cikin manzanni Allah ya kebance shi da wani matsayi wanda bai ba wani daga ciki ba kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya masa zance shine annabi Musa alaihi salam haka fiyayyen halitta cikamakin manzanni shi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kebance shi da wannan matsayi a daren da aka tafi saman bakwai da shi Ubangiji ta'ala ya yi zance tsakanin shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da tsani na mala'ika ba sai ya ce walam yazal bi khalqihi alima Ubangiji ta'ala bai gushe ba yana matsayin wannan walam yazal Ubangiji ta'ala bai gushe ba aliman yana masani mai matukar sani bi khalqihi game da halittarsa gaba ɗayan abinda Allah ya halitta na halittu waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da su kuma bai gushe ba yana sane da su kuma ba zai gushe ba yana sane da su ya san adadin abinda ya halitta kuma ya san duk inda suke babu abinda ya sai koyar ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya faɗa inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kamar yanda yace li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kamar yanda ya faɗa alam ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir shine yace walam yazal Ubangiji ta'ala bai gushe ba aliman yana mai matukar sani bi khalqihi game da halittunsa gaba daya shine sai ya ce kalamuhu jalla anil ihsa'i yace zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce matsayin wato kididdiga idan aka ce al ihsa wato shine kididdiga kenan komai a lissafa shi ɗaya bayan ɗaya an gane ku to zancen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce kididdiga ma'ana a kididdiga a ce ga iya zancensa wal hasri malam yace ya wuce kuma takaitawa a ce ga baki iya zancensa idan aka ce al hasr shine ka takaita abu ka san iya gulgudan shi gaba daya to babu wanda ya san iyakar zancen Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya sai kididdiga malam yace wannan fadi wal fana'i zancen Allah ya wuce wato shine karewa ya wuce matsayin a ce zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu bayan sa mu ne zance yake kare mana zancen mu yana da farko kuma yana da ƙarshe zancen Allah subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe kuma zancen mu yana da kididdiga yana da takaitawa, kowa za a iya kididdiga iya kalmomin da yayi, kuma a kididdige iya zancen da yayi. Zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya kididdige shi, ba wanda ya isa ya takaita shi ya san gwargwadonsa. Kuma zance ne wanda ba ya da karewa. Shi ne ya ce, kalamuhu jalla anil ihsa'i wal hasri wan nafaji wal fana'i. Shi ne sai ya ce, lausara aqlaman jami'u shajari. Malam ya ce, da dukkan itacen da Allah ya halitta gaba daya, kaddara cewa waɗannan itace gaba daya su zamanto alƙalimma. Wal baharu, teku gaba dayansa ya zama taddawa. Tulqa fihi sab'atu buhuri, wannan teku a zo kuma a ƙara zuba wato teku bakwai a cikinsa, ma'ana wannan teku na duniya gaba ɗayan shi ya zama taddawa, kuma kwatankwacinsa a zo da teku guda bakwai gaba ɗayansu su zama taddawa. Yana ƙarewa ana zubawa, yana ƙarewa ana zubawa, a zo da linke shi su bakwai. Ya ce, wal khalqu, kuma halittun Allah gaba ɗaya da waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai, mala'iku da mutum da aljan da dabbobi da kwari da komai da kowa, su zama marubuta. Taktubuhu bi kulli ali, halittun gaba ɗaya su ci gaba da rubuta kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci, ba dare ba rana. Fanat, malam ya ce, halittun gaba ɗaya za su ƙare, alƙalimman su ƙare, taddawar ta ƙare. Walaisar ƙaulu minhu fani, zancen Allah subhanahu wa ta'ala bai kare ba. Wannan ayoyi ne guda biyu suka tabbatar mana da haka. Ɗaya na cikin suratul Kahf, ta biyun na cikin suratul Luqman. A cikin suratul Kahf Ubangiji ta'ala yake faɗa, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Ubangiji ta'ala ya ce, qul law kana al-bahru midadan, ce da su da za a ce teku na duniya gaba ɗayansa ya zamanto taddawa, bi kalimati rabbi, domin rubuce kalmomin Ubangiji na, lanafida al-bahru, na rantse da girman Ubangiji na subhanahu wa ta'ala, lalle ne tekun zai kare. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, kafin kalmomin Ubangiji na su kare, kafin a gama rubuta kalmomin gaba ɗayan tekun zai kare. Walau ji'na bi mislihi madada, Ubangiji ta'ala ya ce, ko da za mu zo da kwatankwacin tekun madadan, wato gadadi, tekun ya ƙare a daɗo wani kwatankwacinsa so bakwai, Ubangiji ta'ala ya ce kalmominsa ba za su ƙare ba. Haka can ya ce, walau anna ma fil bahari min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri ma nafidat kalimatullah. Ubangiji ta'ala ya ce, da a ce duk abin da ke duran ƙasa na itace su zama alƙalimma. An gane ku? Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu, a samu tekun duniya gaba ɗaya ta zamanto taddawa. An gane ku? Min ba'dihi sab'atu abhurin, bayan wannan teku a samu kwatankwacinsa so bakwai, teku bakwai gwalgwadon tekun da take duniya, su ma su zama taddawa, ya zama ƙari ne ga wannan teku. Ubangiji ta'ala ya ce, ma nafidat kalimatullah, kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za su ƙare ba, wannan teku zai ƙare, alƙalamman su ƙare, masu rubutun su ƙare. Za mu tashi kenan baiti na gaba. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كباب الأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري إلى خليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء قالب للمغفرة يجر كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويؤدي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل ما لم الله يجيك أنسى كيف دا والقول في كتابه المفصل ما لم يجي فدا تبتتشيا ودى مو أهل السنة والجماعة muke da kudurinta a zuciyarmu wanda kuma muke bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan fada fi kitabihi game da littafinsa al-mufassal wanda aka rabe bayanin da ke cikin sa daki-daki lafazin al-mufassal ismul maf'ul ne an ciro shi ne daga al-fasl idan aka ce al-fasl wato shine yin bayani daki-daki ko kace dalla-dalla a Hausa kenan yanda za a fahimta kamar yanda Ubangiji ta'ala ya siffanta Al-Qur'ani da wannan sifa a can cikin suratu Fariq innahu laqawlun fasl Ubangiji ta'ala yace lalle wannan abin da kazo da shi na Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwayata laqawlun fasl fada ce wadda take mai rabe bayani kenan daki-daki don haka Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman ana kiranta suratu fussilat kamar yanda yake cewa kitabun an gane kitabun fussilat ayatu wannan alqur'ani littafi ne wanda aka rabe ayoyinsa daki-daki a wajen bayani haka can cikin suratu yunus Ubangiji ta'ala na fada kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Ubangiji ta'ala yace littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa sannan kuma aka rabe bayanin da yake cikin sa daki-daki haka kuma Ubangiji ta'ala ya fada afa ghayrallahi abtagi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala yace yanzu wani zan nema a matsayin alƙali banda Ubangijin da ya halice ni bayan Ubangijin da ya halice ni idan aka ce alhakam wanda ya kai matuka a wajen hukunci yace afa ghayrallahi yanzu wani Allah abtagi hakama zan nema a matsayin alƙali wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala alhadi shine ya saukar muku da wannan littafi mufassala wanda littafi ne abin rabe bayanin da ke cikin sa daki-daki dan haka can Ubangiji ta'ala ya fada wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komai mun rabe shi rabewa komai Allah ya yi bayani a cikin Al-Qur'ani daki-daki to shine anan malam yace wal qawlu yace fada ta mu ahadin sunna wal jama'a abinda muke kudiri a zuciyarmu wanda kuma muke bauta ma Allah da shi fi kitabihi game da littafinsa al-mufassal wanda littafi ne wanda yake abin rabe bayaninsa daki-daki bi annahu cewa wannan littafi kalamul munazzal wato zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala al-munazzal wanda aka saukar da shi al-rasuli wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-alif wallahi ma'ana lil-ahad ba kowane manzo ake nihi ba face cika makin manzani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace bi annahu cewa shi al-qur'ani kalamuhu zancen Allah ne al-munazzal wanda aka saukar da shi anan rasulil mustafa wato ga manzansa al-mustafa wanda yake abin zabi wanda Allah ya zabe shi ya fifita shi akan halittunsa gaba daya khairul wara wanda kuma shine fiyayyen halittu gaba daya laysa bi makhluqin al-qur'ani ba halitta bane daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wala bi muftara kuma ba littafi bane wanda aka kaga an gane ko ba kagar shi ba aka yi kamar yanda sike tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa shi ya kage al-Qur'ani anan abinda muke so mu fahimta a farko Al-Qur'ani zancen Allah ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yayi zance da Al-Qur'ani zance wanda yake na hakika. Da harfan da ma'anar gaba daya daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. An gane ko? Kuma sannan bugu da kari Al-Munazzal Al-Qur'ani saukar da shi akai. Saukar da shi akai. Kenan ba halitta bace daga cikin halittunsa, a'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya saukar da wannan Al-Qur'ani. Wa aka saukar ma Al-Qur'ani, wa aka sauko ma Al-Qur'anin, shine malam yace Al-Rasulil Mustafa, wato ga manzo, ga manzon Allah Al-Mustafa, wanda yake abin zaba daga cikin halittu gaba daya, wanda Allah ya zabe shi masa wannan babbar kyauta wanda babu kyautar da takaita. Khairul wara, shi manzon wato fiyayyen halittu ne gaba daya. Duk wata halitta da Allah ya halitta, to babu halittar da take da daraja da kima da martaba a wajen Allah subhanahu wata'ala sama da shi. Sai yace laysa bi makhluqin, Al-Qur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Allah. Wala bi muftara, kuma ba abun kaga bane, ma'ana ba kagar shi ba aka yi. Karkashin kalma da yace Al-Munazzal, littafi ne wanda aka saukar. Ubangiji ta'ala ya mana bayanin cewa wannan Al-Qur'ani shine ya saukar da shi, kamar yanda yana fada inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin, kamar yanda ya fada inna anzalnahu fi lailatil qadr, kamar yanda ya fada shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya fada wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, asalin alqur'ani yana cikin lauhul mahfuz, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, asalin shi yana cikin lauhul mahfuz. Daga lauhul mahfuz Ubangiji ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani gaba dayansa zuwa wani daki da ke sama. Ta farko ana kiran shi Baitul Izza, kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas. Allah ya saukar da Al-Qur'ani gaba dayansa daga Lauhul Mahfuz zuwa wannan daki a daren Lailatul Qadr. Shine yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. An gane ko Lailatul Mubarakah shine daren Lailatul Qadr, kamar yanda yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, wanda daren lailatul qadr ko a cikin wata na ramadan ake samun shi, dan haka yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan Allah mai wakan gane ko shahru ramadan, watan Allah mai suna ramadan alladhi fihi alladhi unzila fihi alquran, shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa. Shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa, a cikin Ramadan din kuma a daren Lailatul Qadr. Wannan saukarwa ta farko kenan. Sannan sauka ta biyu shine daga wannan Baitul Izza, wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Jibril alaihi salam ya ringa kai kawo da izinin Allah, yakan ciro abin da yake cikin Al-Qur'ani na wahayi, yakan zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hasbil waqa'i wal ahdath, an gane ko gwalgwadan abubuwa da suka faru, Ubangiji ta'ala sai ya turo sakon da za a warware waɗannan matsaloli da duk wasu hukunce-hukunce da Allah ya shar'anta, sai da aka kwashi shekara 22 da wata 6 sannan Al-Qur'ani ya gama sauka. Dan haka Allah ya faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin, lalle wannan abin da kake karanta musu la tanzilu rabbil alamin, saukakke ne na Ubangijin halittu, ma'ana Ubangiji ta'ala shine ya saukar da shi. Sai yace nazala bihi ruhul amin, wato ran tsarki wanda yake amintacce shine Jibrilu alaihi salam, shine ya sauka da wannan Al-Qur'ani ala qalbika, akan zuciyarka da ta kuna minal munzirin, dan ka zamanto daga cikin masu gargadin jama'a. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa Al-Qur'anin nan saukar da shi akai. An gane ko? manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya kage wannan alqur'ani kamar yadda suke fada, to shine yace bi annahu kalamul munazzal ala rasulil mustafa khairu warasi yace laysa bi makhluqi, wato alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda wato zanadika suke fada da irin jahaniya da mu'tazila da sauransu, su sun tafi akan cewa wai alqur'ani halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan fada ta su kafirci ne tsantsa, kamar yanda malamai suka tabbatar alqur'ani ba halitta bace, sifa ne daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala domin zancen sa ne. Na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halitta bace daga cikin halittunsa, shine fadar ubangiji ta'ala wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ubangiji ta'ala yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka, idan aka samu wani daga cikin mushrikai ya nemi cewa ka bashi tsaro da kariya ya zo cikin ku ya ga yanda musulunci yake gudana, ya ga tsarin yanda yake, in ya masa ya karba, in bai masa ba kuma yayi gaba, ubangiji ta'ala yace fa ajiru, ka bashi tsaro da kariya ya zo ya zauna da ku hatta yasma kalam Allah har akai lokacin wa ina hadu minal mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah har akai lokacin da zai ji zancen Allah. In ya ji zancen Allah, Allah ya masa dace game da karbar wannan zance ya karba, in Allah bai masa dace ba kuma ya juya, kuma abliku ma amana, ubangiji ta'ala yace sannan ka isar da shi inda zai amutu, in ya gama zaman da yayi a cikin ku a sa wasu su rako shi, a amuntar da jinin shi, a amuntar da dukiyar shi, sai an kar shi iyaka ya fita daga cikin kenan yanki wanda yake na musulmi, sannan a isar da shi. Kaga anan me yace hatta yasma kalam Allah, sai ya ji zancen Allah. Kaga zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa, domin Allah ya jingina zancen zuwa gare shi. Haka kuma can yace a fatatuma una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ubangiji ta'ala yace yanzu ku ringa kwadai kuna son cewa Yahudawa su yi imani da ku, waqad kana fariqun minhum ala hadi, wata jama'a daga cikin su sun kasance yasma'una kalam Allah, suna jin zancen Allah, abinda ya saukar gaya a cikin littafi, kuma yuharrifunahu, sannan su canza wannan zance nashi, min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimci yadda zancen yake, wa hum ya'lamuna, kuma ala hadi sun san zancen Allah gaskiya ne, sai su zo su canza saboda san zuciya. Yanzu masu irin wannan hali kwa yi kwadan cewa su yi imani da ku, su bi abinda kuka bi. Kaga ash-shahida anan yace ki waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, suna jin zancen Allah. Kaga anan ubangiji ta'ala ya jingina zancen ya zuwa gare shi cewa nashi ne. To dan haka alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Allah, dan haka can ubangiji ta'ala ya fada wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, haka al'amarin yake, ubangiji ta'ala yace mu ne muka turo maka sakon ruhan, shine wahayi, min amrina daga cikin lamarin, an gane ku, min amrina daga cikin lamarin, lamarin Allah ko ba halitta bace daga cikin halittunsa, kamar yanda yace alalahul khalqu wal amr, ku saurara halittu gaba ɗayan su na Allah ne, wal amr kuma lamari nashi ne, shi yake cewa ai kaza ko a daina kaza. Kaga anan ubangiji ta'ala yayi adafin al amr ala al khalq, ka'ida ta larabawa ko al adfu yufidu tabiyir, in aka yi adafi aka ce da kaza da kaza, da kace abu kaza sai kace da kaza, to wannan da kace da kaza yana nuna akwai bambanci tsakanin wannan abu da ka faɗa da abin da ka jingina zuwa gare shi, an gane ku. Kamar misali kace sarki ya zo da dogaransa, sarki ya zo da dogaran shi, kaga sarki daban dogari daban, kaga ai ba za a ce ba dogari da sarki dai suke, akwai bambanci tsakanin sarki da dogari. to haka da yace alalahul khalqu sai yace wal amr, ku saurara halitta gaba daya ta Allah ce, sai yace wal amr, wato da lamari shine sha'ani cewa ai kaza ko a daina kaza. To a can ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, kaga anan sai yace wal amr, kaga wannan yana tabbatar da cewa alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, balle sifa ce daga cikin sifofinsa. To dan haka malaman al'umma gaba ɗaya sun yi ijma'i game da cewa alqur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda zancensa ko sifa ne daga cikin sifofinsa, dan haka ba halitta bace daga cikin halittunsa kamar yanda su Jahmiya suke faɗa da Mu'tazila haka nan Ashaira. To illa kasancewar malamai suka ce duk wanda yace alqur'ani halitta ne, a maganganunsu magana ce ɗaya daga cikin uku. In ma yace Allah ya halicci alqur'anin ne a cikin zatinsa, an gane ko ma'ana Allah ya halicci alqur'anin a cikin zatinsa, ko kuma yace Allah ya halicci alqur'anin wato a cikin jikin wata halitta daga cikin halittunsa, ko kuma yace alqur'ani wato Allah ya halicce shi kawai halitta ce mai zaman kanta. To dukkan kowace faɗa daga cikin waɗannan maganganu guda uku tsantsar kafirci ne. Idan ka ce Allah ya halicci alqur'ani a cikin zatinsa, kenan ka mai da cewa zatin Allah wani mahalli ne kenan na halitta daga cikin halittunsa. In ka ce ya halicci alqur'anin a cikin zatin shi, kenan ka ce a cikin zatin Allah akwai wani bangare wanda halitta ce daga cikin halittunsa. Kaga wannan tsantsar kafirci ne. In ko ka ce wannan alqur'ani Allah ya halicce shi ne a cikin wata halitta daga cikin halittunsa, kamar yanda suke faɗa cewa wato faɗa ce wai Allah ya halicci wannan alqur'ani a cikin Jibril, Jibril yazo ya karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ji zance, an gane ku, wanda suna kafa hujja da waccan aya wanda ke cikin wato suratul haqa, ma'ana innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la bi qawli kahin al-ayat innahu laqawlu rasulin karim, suka ce da Allah ya ce lalle wannan alqur'ani fada ce ta manzo wanda yake mai daraja. Wa ake nihi da manzo mai daraja? Anan wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nihi. Aya kuma wadda take cikin suratul takwir, innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta samani, nan jibrilu alaihi salam ake nihi da rasul. Shine malamai suka maida musu martani suka ce to anji nan Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim fada ce ta manzo mai daraja, ana nihi jibril, can kwa ya fada innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir, abinda ake nihi da rasul a can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to wane ne za a bashi fadar a ciki? Kowanne daga cikin su Allah ya jingina masa fadar a matsayin cewa mai isar da sako ne a madadin shi. Shi Jibrilu Allah ya jingina masa fada domin shi yake ciro alqur'ani ya zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya jingina masa fadar a matsayin cewa shi ne mai isar ma da bayi wannan sako, amma ba asalin cewa fadar ta shi ba ce, an gane ku? Kenan duk wanda ya ce fada ta biyu kenan, in ma su ce Allah ya halicci wannan alqur'ani a cikin wata halitta daga cikin halittunsa Jibrilu alaihi salam, sannan shi ya jiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan ma tsantsar kafirci ne. Fada ta uku suka ce ai halitta ce mai tsaman kanta, kamar yadda suke cewa Allah ya halicci alqur'ani a cikin sarari Jibril ya ji shi sannan ya isar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan shi ma tsantsar kafirci ne. Yaya za a yi zance ya kasance ba tare da wanda yake magana ba? Kamar yadda ba za a samu ji ba tare da wanda yake mai shi ba, kenan in aka ce kalam zance sai an samu mutakalli, bayan da za a yi a samu zance ba tare da wanda yake zance ba. kenan yin haka kamar muso ne kwata-kwata game da Alkur'ani, game da Ubangijin da ya zance da Alkur'ani, wanda asali game da wannan fitina na cewa Alkur'ani halitta ne, wannan ya kasance a ƙarshen a cikin zamanin tabi'ai, bayan zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce, aka samu wani iblisi, wani shaytani, shine Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan wato shine yayi kokarin yada wannan kalima na cewa Alkur'ani halitta ne, ba sifa bace daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala, domin shi Jaham ibn Safwan kwata-kwata ya kore da samuwar Ubangiji subhanahu wataala, bai yarda da cewa a cikin sama akwai wani Allah wanda ya halicci halittu, don haka gaba ɗayan sunayen Allah da sifofinsa gaba ɗaya ya kore masa, wanda shi kuma asali wannan kalima mummuna ya karɓe ta ne daga wajen wani shaytani, shine ake kiran shi Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham shine malamin Jaham ibn Safwan, wanda shi kuma Al-Ja'ad ibn Dirham shi ma ya karɓi wannan faɗa daga wajen wani shaytanin malaminsa, shine Bayan ibn Sam'an. Shi ma Bayan ibn Sam'an ya karɓi wannan faɗa daga wajen wani shaytanin malaminsa, shine Dalut ibn Ukhti Labid ibn Al-A'sa, wanda shi kuma Dalut ya karɓi wannan faɗa daga wajen wato babanin, ko kuma mu ce rafaninsa, wato shine Labid ibn Al-A'sam al-Yahudi, wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri, shine asalin wanda ya kirkira wannan fadar. Sannan shi Al-Jaham ibn Safwan a lokacinsa shine ya yi kokari ya yada wannan fada, shi ma sai ya samu wani kangararren dalibi, shine Bishr ibn Giyas ibn Abi Karima al-Mirrisi, wanda ake kiran shi Bishr al-Mirrisi, wanda shine babban malami daga cikin malaman Mu'tazila, shine yayi kokarin yada wannan fada. A wannan lokaci kuma ya samu kan wani sarki wanda ake kiran shi Al-Ma'mun, shine wanda ya ringa azabtar da malamai, musamman malaman hadisi, duk wanda yace Al-Qur'ani ba halitta bane, to zai sanya a azabtar da shi, a kulle shi a kurkuku, kamar yadda Al-Imam Ahmad aka ringa rataya masa igiya a wuya, ana jan shi irin yadda ake jan dabba, ana kewayawa da shi, ana bashi kashi, abinda ake so ya faɗa kalima ɗaya ɗaya yace Al-Qur'anu makhluq, yace Al-Qur'ani halitta ne. Al-Imam Ahmad a ce masa kai taqiya ka faɗa man tunda ga yanayin da kake ciki, yace jama'a kalima ta suke jira su ji, in nace Al-Qur'ani halitta ne jama'a wasu ba za su fahimta ba, za su tafi akan haka, amma duk haka ya jimre ma wannan bala'i da wannan musiba da wannan jaraba da aka masa, har Allah ya kawo ƙarshen al'amarin. Don haka malamai suke masa laƙabin Imamu Ahli Sunna wal Jama'a, domin shi yayi turmi, yake gudu, yake ja da baya akan fadarsa cewa Al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Al-Imamu Ahmad yake cewa man qala Al-Qur'anu makhluq fa huwa indana kafir, yace duk wanda yace Al-Qur'ani halitta ne yace a wajen mu yace wannan ya kafirta. Haka kuma Al-Imamu Malik Allah ya ji kansa shi ma akan haka yake. Haka Abu Yusuf Al-Qadi Al-Majirin Al-Imamu Abu Hanifa, magabata sun wuce a lissafa, irin su Abdullahi ibn al-Mubarak al-Marwazi yace al-Jahmiya kuffar, yace Jahmiya mabiyan Jaham ibn Safwan da shi yace kafirai ne, domin sun ce Al-Qur'ani halitta ne. Dan haka Sufyan ibn Uyayna yake cewa Al-Qur'anu kalamullah, man qala makhluqun fa huwa kafir, yace Al-Qur'ani zancen Allah ne, duk wanda yace Al-Qur'ani halitta ne wato ya kafirta. Haka Yahya ibn Ma'in Allah ya ji kansa yake cewa man qala Al-Qur'anu makhluqun yace fa huwa kafir, duk wanda yace Al-Qur'ani halitta ne yace ya kafirta. Dan haka malam yace laysa bi makhluqin, yace Al-Qur'ani ba halitta bane yace wala bi muftara, kuma ba kagar shi ba aka yi kamar yanda kafirai suke faɗa, in hadha illa sihrun yu'sar, suka ce wannan abin da Muhammad yake karanta muku bai zamanto ba face kawai sihiri ne na zance wanda ake ciro shi daga wajen waɗanda suka gabata. Kuma haka suke faɗa Ubangiji ta'ala ya faɗa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sani abinda suke faɗa cewa wai wani mutum ne ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani. An gane ku? Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. Suka ce wai tatsiniyu ne na mutanen farko iktatabaha ya nemi a bashi shiwta, aka bashi shiwta ya rubuta sahiya da rubuce ana masa shiwta. Idan aka ce shiwta a Hausa shine kenan Bature yake cewa dikte, ana faɗa kana rubutawa cewa wai shiwta alqur'ani aka masa rubuta. To dan haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa ma kana hadisan yuftara alqur'ani ba zance bane ba wanda ake kaga, faɗa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka can Allah ya ma manzansa kashidi da barazana, Allah ya ce walau taqawwala alaina ba abal aqawili la akhadhna minhu bilabi. Da a ce za a yi kuskure ya kaga wata faɗa wanda ba mu muka faɗa ba, yace mu muka faɗa, Ubangiji ta'ala ya ce la akhadhna minhu bilabi, da mun kama shi da karfin tsiya. Thumma laqata'na minhu alwatin, Ubangiji ta'ala ya ce kuma da mun yanke masa alwatin, wato ita ce wata jijiya daga cikin jijiyoyin dan adam wanda in ta katse mutun shikenan ya gama aiki. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana faɗa cewa inda a ce za a yi saki manzon Allah ya kagi wata faɗa, yace Allah ya faɗa masa alhali kuma ba shi ya faɗa, Ubangiji ta'ala yace da mun dinke shi da irin wannan hukuma. To dan haka dai walabi muftara malam yace alqur'ani ba kagar shi ba aka yi, faɗa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Malam yace yuhfazu bil qalbi, alqur'ani akan haddace shi ne da zuciya. An gane ku? Zuciya ita take haddace abu ba kwakwalwa ba a shar'ance, kenan hadda a cikin zuciya take. Zuciya ita take hankaltar abu, hankali a zuciya yake. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba ta tafiya a ban ƙasa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, zukata waɗanda za su hankalta su fahimci inda aka sa gaba ta kasance gare su, su gane abin da ya samu waɗanda suka gabace su na al'ummu. Kaga a wannan aya Allah yana nuna mana mahallin da hankali yake shine zuciya. Sabani ga binciken Bature cewa hankali a cikin kwakwalwa yake, amma nasi na alqur'ani ya tabbatar da hankali a zuciya yake. Illa kasancewar tsakanin kwakwalwa da hankali akwai alaka wadda take mai karfi. Shine malam yace yuhfazu bil qalbi, wato da zuciya ake haddace alqur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin, sai ya ce ala qalbika, ya sauka da wannan alqur'ani akan zuciyarka. Haka kuma Allah ya faɗa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, bari dai alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani, sai ya ce fi suduril ladina utul ilm, a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi. An gane ko? A cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi. Nan zuciya an ambace ta da sunan muhallin da take shine as-sadr, ma'anar kirji. Shine malam yace yuhfazu bil qalbi, alqur'ani ana haddace shi ne da zuciya. Wa bil lisani yutula, malam yace kuma da harshe ake karanta shi. An gane ko? Da harshe ake karanta alqur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, karanta abinda aka yi maka wahayi daga cikin littafin Ubangijinka. Kamar yadda Allah ya faɗa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jarabi, karka motsa harshenka game da karanta alqur'ani dan kai gaggawa a lokacin da alqur'ani yake sauka dan tsoron kada ya kuce maka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon saukar wahayi idan Jibril ya zo masa gaggawa yake yana motsa harshensa yana faɗa yana faɗa dan kada ya manta, Allah ya ce masa karkaye haka. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Ubangiji ta'ala ya ce masa la tuharriki bihi lisanaka li ta'jalabi, kar ka ringa motsa harshenka game da karanta alqur'ani dan kai gaggawa cewa tsoron kare ya huce maka. Ubangiji ta'ala ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana, lalle na kan mu jam'ahu tarar da alqur'anin a cikin zuciyarka, wa qur'ana da karanta shi, ba da damar karanta shi. Ubangiji ta'ala ya ce nauyi ne mu muka daukar ma kanmu. Fa idza qara'nahu, in mun karanta shi kenan da karanta wanda Jibril ya ma. Ubangiji ta'ala ya ce fattabi qur'anahu, ka bi karatunsa, ka bari in ya gama karantawa sannan ka karanta, amma ba yana fada kana fada ba. Thumma inna alaina bayana, sannan kuma bayanin abinda alqur'ani ya kunsa nauyi ne muka daukan ma kanmu, mu za mu maka bayani shi. Shine malam yace kenan, yace wa bi lisani mutla, wato da harshe ake karanta alqur'ani. Sai yace kamar yusma'u bil azani, wato kamar yanda kuma da kunni ake ji, kamar yanda da kunnuwa ake ji, kamar yanda yace wa ina ahadu minal mushrikina stajaraka fa'jurhu, sai yace hatta yasma'a kalamallahi, kamar yanda can Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza sami'u ma unzila ilal rasuli tara'a ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Dan haka Allah ya umarce mu wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kamar yanda ya faɗa wa idza sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an. Shine malam yace kama yusma'u bil adhani, kamar yanda ake sauraron alqur'ani da kunnuwa. Sai malam yace kadhabi la usari ilayhi yunzaru, haka nan yace bil absar, wato da idanu yunzaru ilayhi ake kallon alqur'ani, kenan abin da yake cikin shi na rubutu da ido ake kallo. Yace wa bil ayadi khatuhu yusaddaru, yace wa bil ayadi da hannuwa khatuhu rubutun alqur'ani musaddaru ake rubutawa, da hannu kenan ake rubuta shi. Shine yace wa bil ayadi, wato da hannuwa khatuhu rubutun alqur'ani musaddaru ake rubutawa, kamar yanda sahabbai in alqur'ani ya sauka manzon Allah yakan kiraye su ya ba su izinin cewa su rubuta. Haka a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sanya aka tattara alqur'ani guda daya, haka a zamanin Usman gaba daya ya sanya aka kofi alqur'anin aka rubuce shi, sannan aka yi kofi kinsa da dama ya aika sasannin duniya ga dukkan wani yanki na musulmi cewa su dogara akan wannan alqur'ani da aka rubuta aka aika musu. Shine ake kiran shi ar-rasmul usmani. Shine yace wa bil ayadi, wato da hannuwa khatuhu rubutun alqur'ani musaddaru ake rubutawa. Malam sai yace wa kullu bi, dukkan waɗannan abubuwa da aka ambata na zuciya, cewa zuciya an gane ko ita da ita ake haddace alqur'ani, sannan da harshe da malam ya ambata cewa da harshe ake karanta shi, da na uku shine kunnuwa cewa da su ake sauraron alqur'ani, da na hudunsu sune idanu cewa da su ake kallon abin da yake cikin alqur'ani na rubutu a karanta, da na biyar kinsu hannuwa cewa da su ake rubuta alqur'ani, sannan da na shida alqalamin da ake rubutun alqur'ani, da na bakwai taddawar da ake rubutun, da na takwas sune takaddun da ake rubutawa. Malam yace wa kullu dhi makhluqatu, hakika gaba ɗayan waɗannan abubuwa halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akan tabbas babu sabani. Da zuciyar da take haddace alqur'ani, da harshen da yake karantawa, da idan da yake kallon rubutun, da kunnen da yake sauraro, da hannun da yake rubutawa, da alkalamin da aka rubuta, da taddawar da takaddar da aka rubuta alqur'anin akanta, gaba ɗayan su waɗannan halittu ne babu sabani. Shine yace wa kullu dhi makhluqatun, hakika gaba ɗayan waɗannan abubuwa da aka ambata malam yace halittu ne a hakika, ma'ana babu sabani. Sai yace duna kalami bari ya khaliqa, amma banda zancen makagin halittar halittu shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, banda zancen sa alqur'ani shi ba halitta ba. Kaga kenan, idan mai karatu na karanta alqur'ani, shi mai karatun halitta ne, amma abinda ake karantawar ba halitta bane. Kamar yanda in mai karatu na daga muryarsa yana karanta alqur'ani,
shi wanda yake sauraro da kunnan da yake sauraro halitta ne, amma abinda ake sauraron ba halitta bane. Kamar yanda idaniya ke kallon rubutun Alkur'ani, idaniyar halitta ce, amma abinda ake kallon shi ba halitta bane.
Shine yace duna kalami bari ila khaliqa, yace banda zancan bari ila khaliqa makamin me kagen halittar halittu shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace jallat sifatu rabbina rahmani an wasfiha bil khalqi wal hisan, yace jallat sifatu rabbina rahmani, sifofin Ubangijin mu me gamammiyar rahama, yace jallat yace ta girmama ta wuce an wasfiha matsayin asiffanta su, asiffanta ta bi khalqi da halitta wal hisani da faruwa. Ma'ana sifar Ubangiji ta wuce matsayin a ce halitta ce ko a ce fararra ce. Kamar yanda zatin Allah baya da farko, haka sifar shi bata da farko. Alkur'ani ko sifar shi ce. Sai malam yace fa sautu, yace murya ta mai karatun Alkur'ani, wal alhanu wato dalira karatu, yace sautul qari, gaba dai wannan sauti ne na mai karatu, sautin mai karatu kwa an gane ko. Sai yace lakinnan shi ko halitta ne kenan, sautin mai karatun halitta ne. Sai yace lakinnan malmatu ne sanadi abun karantawar, wanda ake karantawa domin aje sautin abinda ake karantawa, yace qaulul bari, fada ce ta mai kagar halitta shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace fa sautu, kenan murya ta mai karatu, wal alhanu wato darira karatu, yace sautul qari, wannan sauti ne na mai karatu, sauti na mai karatu ko halitta ne, kamar yanda shi mai karatun halitta ne, sautin shi ma halitta ne. Sai yace lakinna malmatuhu, sanadi abinda ake karantawar, harufansa da ma'anarsa gaba daya qaulul bari, fada ce ta mahaliccin halittu Ubangiji subhanahu wata'ala. Malam sai yace ma qalahu, abinda Allah ya fada na alqur'ani, la yaqbalu tabdila, wato baya karbar canzawa, ba wanda ya isa ya canza daidai da harafi din na Alkur'ani, ko wasali baka isa ka canza ba. Kamar yanda wani mu'tazili ya nemi cewa a canza masa, walamma jaa Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu, wai maimakon wa kallamahu rabbuhu sai a ce wa kallamahu rabbuhu, an gane ku, wa kallamahu rabbahu, wai annabi Musa shine yema Allah zancen, ba Allah bane yema annabi Musa zancen. Aka ce masa to in an canza wannan an ce wa kallamahu rabbahu, to yaya zaka yi da wa kallama Allah Musa takadima, wa kallama Allah Musa takadima, to shine anan. Kuma in ka ce wa kallamahu rabbahu, walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbahu, in kace rabbahu kenan anan damir zai koma gaba, wai cewa wai shi Allah shine Musa shine yama Allah zance, ba Allah bane yama annabi Musa zance. Duka wai su suna ganin dan rashin tunanin su da karancin fahimta din suka siffanta Allah da sifa ta zance, cewa wai sun kamanta shi da halitta. Shine anan malam yace ma qalahu, abinda Allah ya faɗa na zancen sa, la yaqbalu tabdila, baya karbar canzi, kamar yanda ya faɗa wala mubaddila li kalimati, ba wanda yake sai ya canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace kalla, yace ba yanda zai yi, wala asdaqu minhu qila, kuma Allah ba wanda yafi shi gaskiya a wajen faɗa, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi hadisa. Nan insha Allah zamu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya bamu gadon kuskuren da muke, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.